Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballani tare da Babu Yakubu Makeri, sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban ƙasa da 'yan takara 23. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammadu Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Niger. Amma kafin nan, ga Babu Yakubu Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An gwamza ka zaben fada a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda dakarun Kiev ke ƙoƙarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. A cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin, ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar. Ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. Dakarun Rasha sun shiga birnin, sun katse wutar lantarki, kana sun yanke hanyar sadarwa, kuma garin ya lalace kwata-kwata. Magajin garin Severodonetsk, Alexander Sitruk, yana shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hirar tarho da ya yi da shi. Adadin mutane da lamarin ya shafa na karuwa a cikin kowace sa'a guda, amma ba mu iya kididdiga waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata ba a cikin faɗan da aka gwabza a kan titi, in ji magajin garin. Strike ya ce fararen hula 12,000 zuwa 13,000 ne suka rage a cikin birnin, wanda a da yake da mazauna 100,000. Suna zaune a ƙarƙashin ginin gidaje da ramuka don tsirewa harin Rasha. A hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Litinin don kakabawa Rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur, a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirtawa. Takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar Rasha ne kawai, wanda ake shigowa da shi ta teku, wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu da ɗan lokaci. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi 2/3 na man da ake shigowa da su daga Rasha. Sabbin jerin takunkuman za su kuma hada ne da dakatar da kadarori da kuma hana tafiye-tafiye a kan ɗaiɗaikun mutane, yayin da babban bankin kasar Rasha Sberbank Bank za a cire shi daga shirin SWIFT, babban tsarin hada-hadar kuɗi na duniya, wanda a baya kungiyar tarayyar Turai ta haramta wa wasu ƙananan bankunan Rasha. Za a hana manyan gidajen watsa labarai guda uku mallakar gwamnatin Rasha watsa shirye-shiryensu zuwa cikin tarayyar Turai. Michael ya ce sabbin takunkuman, waɗanda ke buƙatar goyon bayan dukkanin ƙasashe 27, za a amince da su bisa doka nan da ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. Wasu ƙwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da WHO su guji maimaita irin wannan kuskuren, wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da ƙyan dambili. Ƙudurin wanda aka zantar bai ɗaya a taron shekara-shekara na hukumar zantarwa mai mambobi 34 zai kafa wani sabon kwamiti na dindindin a kan rigakafin gaggawa da shiryawa da kuma kai ɗauki ga buƙatun lafiya don taimakawa wajen magance wasu ƙurakurai da ake ganin an yi su a baya.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya na shirin gudanar da zaben fidda gwani na takarar shugaban ƙasa da 'yan takara 23. Matakar jam'iyyar ba ta kawar da wasu daga 'yan takarar ba a tantancewar da take yi yanzu. Za ta gudanar da zaben ranar Litinin mai zuwa da mafi yawan 'yan takara a tarihi. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
yan takarar sun hada da gwamnoni da ke kan gado, tsaffin manyan jami'an siyasa, mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, jagoran jam'iyyar Bola Tinubu da sauransu. Muhawar dacewa ko akasinta ta takarar ta fi yawa tsakanin magoya bayan Bola Tinubu da Yemi Osinbajo.
Sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Tarauni, tun da ake a tarihin Najeriya ba a taba samun lokacin da aka samu hadin kai tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba.
Shugaban nazarin kamfen din bangaren Tinubu, tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babake David Lawal, ya bugi kirjin za su lashe zaben fidda gwanai.
Na tabbata muku wannan zaben da za a yi, Bola Tinubu ba zai tashi less than 60% ba. Sauran ko su 200 ne za su raba 40% da muka bar musu. Mun wannan a Lagos lokacin da muka je convention na Buhari a 2014. In mun zauna muna lissafi sai kai ya tambaye ce eje bidi za mu ci zaben ne, ta wallahi za mu ci da 60%. Da muka je muka san ko 69% Buhari ya dauka. Ba mu da kudi, ba mu kai mutane a jirgi ba, mun ji haka kawai yadda Allah ya kai mu, muka je muka ci zabe, muka fita muka dawo. Wasu da jirgi suka kai delegates fa suka ba wasu $2,000 har ina da dare yan Adamawa. Wani ya samu $2,000 ya shiga kasuwa ya je airport bai san exchange rate ba, an ji an karba kudin sa an bashi for every dollar an bashi naira 5 ya hada ya shiga abun sai tara abun sai wala dishi. Amma mun ci, so wannan abun ba inde bola ne, kuma na ga maka dole ai free and fair election.
Zuciyar ku bata da ko wani dardar, ba kwa shakkar komai kan wannan zaben.
Wannan zaben Allah ba kwana biyu bane, ka zo ran Monday mu yi labari za mu shashi ai.
A kudu maso yammaci akwai yan takara da dama da suka hada da gwamna mai ci Kayode Defayemi na jihar Ikiti da yan kamfen dinsa irin su Tijjani Tumsa ke nuna in ana batun cancanta ne ba za a tsallake su ba.
In ka duba tarihin ita jam'iyyar All Progressive Congress, hada haka aka yi tsakanin jam'iyyu na kowane bangare na Najeriya. Abin da ya kamata a yi in dai ana son a samu kwanciyar hankali, wannan mulkin ya koma kudu a yayin da aka yi zabe na shekara 2023. Yadda ake takara a Najeriya shi muke so mu sauya. Wannan takara ba ta fayyami bane shi kadai, ba shi bane zai tafiyar da wannan kasar shi kadai. Wannan takara ce ta al'umma wanda suke sane da abin da ke faruwa a Najeriya, suke ganin za su iya sa nasu kwazo a taimaka da tafiyar da Najeriya baki daya ta hanyar da ya kamata.
Duk da alamun karkatar APC ga fitar da dan takarar daga kudu, amma akwai 'yan arewa da suka hada da gwamna Yahaya Bello na Kogi da Abubakar Badaro na Jigawa da ke cikin takarar. Ba a ga tsohon shugaba Jonathan a zauren tantance 'yan takarar ba, duk da bayanin da ke nuna yana cikin jerin 'yan takara, kuma kotu ma ta share masa hanyar takarar. APC za ta gudanar da zaben fidda gwanin a ranar Litinin mai zuwa a dandalin Eagle da ke Abuja. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamel Hikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Babu Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau ranar 31 ga watan Mayu, rana kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ware a duk shekara tun shekara 1987 don wayar da jama'a game da illolin shan tabar sigari. Miliyoyin mutane ne ke amfani da tabar sigari a fadin duniya, har ma da kasashe irin na Afirka. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri, Haruna Dauda, ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan rana.
Yanzu dai a iya cewa a wasu garuruwa da anguwanni ana wahala sosai wajen samun tabar sigari, musamman ma na saidawa da inda ta yi karanci a cikin jama'a. Dr. Babu Warugani shi ne shugaban asibitin koyarwa da ke jihar Yobe, ga kuma abin da ke cewa.
Na a nan Najeriya ko wata kidiye wani bincike da aka yi nuna cewa kusan kashi 10 na al'umman kasar nan su ma suna alaka da wannan taba ta sigari.
To ko menene illolin shan tabar sigari ga al'umma?
Muka duba cututtuka da taba take kawowa, suna nan da yawa. Zamu fara da sankara ko kansa, abinda ake cewa daji wani lokaci. Kansa kusan na gabobi daban-daban na dan adam ba kusan yawanci suna da alaka da wannan sanadarai da ke cikin ainihin taba sigari, abinda ake ce musu carcinogen a turance. Waɗannan sanadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma na huhu, musamman ma na huhu da na makogoro da na har ce kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa sanadarai da suke ci. Na biyu, suna iya haddasa hawan jini, suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare daya na mutum ya daina aiki, kaga stroke idan mutum yana da hawan zai iya kawo. In mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa, yana iya kawo bugun zuciya abinda ana cewa heart attack da sauransu.
Shan taba sigari dai na iya zama barazana ga lafiyar jama'a, musamman ma ga mashayanta. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To majalla a gaida Haruna Dauda, Biyu da wannan rahoto. A ƙarshe, hukumomin ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wani gagarumin katanga da ke kan iyakar ƙasar da Turkiya, kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar Turai domin gina wannan katangar. Notice Mitarachi, ministan kula da harkokin ƙaura, ya ce za a tsawaita katangar ƙarfe ne daga kilomita 40 zuwa 120, inda za a fara aikin ginin nan ba daɗewa ba a cikin wannan shekara. Mataki ne na gwamnati na ƙara faɗaɗa katangar a kan iyaka, kuma mun buƙaci taimako daga ƙasashen Turai, inji Mitarachi, yayin da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Laraba a wani gidan rediyo da ke kusa da Athens. Ministan ya wallafa sautin hirar a shafukan sada zumunta a jiya Litinin, sai dai bai bayar da wani ƙarin bayani ba akan kuɗin da za a buƙaci wurin gina wannan katanga. Ƙasar Girka ta zargi makwabciyarta kuma abokiyar ƙawance ƙungiyar tsaro NATO Turkiya da yin amfani da 'yan gudun hijira a matsayin wani makami na matsin lamba ga ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai. Wannan dai wani ikirari ne da Ankara ta yi watsi da shi, inda ta ce ta ɗauki nauyi mai yawa da bai kamace ta ɗauka ba, inda ta ɗauki nauyin 'yan gudun hijira kimanin miliyan 4 waɗanda aka sayar su suka tsere daga yakin basasa a makwabciyarta Siriya. A bara, ƙasashe 12 ciki har da Girka sun nemi taimako daga ƙungiyar EU don samar da katanga kan iyakokinsu, wanda a halin yanzu suke samun tallafi daga kasafin kuɗi na ƙasa.
A gaida Baba Yakub Makeri sai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla, da fatan an shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma,
ka sha haƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne,
Masore, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
An kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an bada kuɗi an suka ne gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kana ta lalata yawo. Kaga duka wannan ya zama to kamar cin hanci na wasu.
Eh muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya bada cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi.
Burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam tabi ne sau da ka haka ga an yi shari'a cikin adalci.
Wasu 'yan jamhuriyar Niger kenan suke korafi tare da nuna damuwa kan zargin kotu nan ƙasar na sakin waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. A dakace mu
fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta.
Madalla yanzu haka jamhuriyar Niger manyan kotunan ƙasar na ci gaba da sauraron shari'un waɗanda ake tuhuma da aikata manyan laifuka. Alƙalin waɗannan kotuna na gudanar da shari'un ne bisa tanade-tanaden sabuwar dokar da aka samar wadda ta baiwa kotunan hurumin gudanar da irin waɗannan shari'un cikin hanzari da nufin rage cunkoso a gidajen kaso na ƙasar. A bayan dai akan ɗauki dogon lokaci kafin kotunan su zama sauraron shari'un manyan laifuka, al'amarin da ke taka gagarumar rawa wajen haifar da cunkoson fursunoni a gidajen kaso na ƙasar. Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar ta jamhuriyar Niger sun tashi tsaye domin tabbatar da cewa kotunan na gudanar da shari'un manyan laifukan bisa adalci. Ibrahim Musa shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger mai kula da shiyar jihar Tawa.
Ka san da sai mu je kwashi shekara 10 ko shiyar ma da haka nan ba mai shari'a ba. Yanzu ko duk in kun lura duk wannan sharuɗin da ake yi da waya za ka ganin wanda ya yi shekara 5 ma ba mai shari'a ba. Duk yawanci masu shekara 2 ne, masu shekara 3, masu shekara 4. Kenan kaga sai a ce an ci gaba kenan. Duk wanda ya zo ya saurara ai kamar rigakafi ne saboda suna ganin yadda ake hukunta da mutane in suka yi wani laifuka. Kenan kaga mutum sai ya ma kanshi da ya ga wani abu ya san duk laifukan nan da yake gani tsakanin wani haɗe wani menene wani kishin kai wani menene. Kenan kaga mutanen masu zuwa kuma ashe sa ake ba mutane dama su zo su saurara har ƙarshe. Burin wannan babbar kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam tabi ne sau da ka haka ga an yi shari'a cikin adalci. Aikin muke nan tunda mu ka san ba yujoji bane mu zuwa ne muke muna saurare abubuwan da muka gani mu rubuta.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger ke bayyana mamaki da ma damuwa akan yadda suka ce ana sakin waɗansu mutane da ake zargin sun aikata manyan laifuka bayan kwanaki kalilan da kama su.
Sunana Rabu. Bisa ga wanga lokaci da muke tahe in tuna da laifin hukunci to su hukuma ta san hukuncin da ya dace da shi, amma in anka bincike shi anka gane bai da laifi to ita hukuma ta san hanyar da za ta yi in saki in ɗarmu.
Kenan mutum ya haka mai da abin laifi yadda yadda ganin zamanto ya zamanto daga ta ko danja to ana iya tsaye da mutum kina a samu hukuncin da za a dokan mai.
Garba Ibrahim gaskiya wannan ka akwai ta dan muna gani kam muna gani a kama mutum kwana biyu wannan kam saboda ya ba da cin hanci wani akwai mai kwana ma gidan shi kuma akwai wani wanda ma aka sakowa kaga ya kwashi mugu abai kuma ya ta ya kai can gidan kwasan ya lalata mu wanda a can rayuwa.
To me ya kamata a yi in cike wannan hali?
Abin da ya kamata a yi su masu wannan aikin su sa ido kan waɗannan waɗanda aka kama ana kai kuma a sako su suna waɗanda aikata miyagun abinga asha su sa ido.
Duk lokacin da aka kama mai laifi to magana Allah in an tabbatar da yana da laifi to a hukunta shi bisa laifin da aikata, amma su suna aiki da wanda zai zo ya bada kuɗi su suna ganin kuɗi suna yin sakin hanci. Madalla an kama mutum da kwaya, an kama mutum da swata, an zo an bada kuɗi an suka ne gobe yana yawo ko kuma kana gidan kwasu kuma kana ta lalata yawo. Kaga duka wannan ya zama to kamar cin hanci na wasu.
Su kamar cewar da sun kai wannan zargi ne mutane kai musu mutane ba su bincike don su sai sun bincika na sun tabbatar da mutum na da laifi na sake shi.
Inda an ka kama mutum da abu dumu-dumu ga hannu ne wani bincike za a tsaya yi kuma a ce akwai bincike ciki. Da an kama ka da laifi to tabbas ka yi shi don ba a yanke ma hukunci bisa abin da baka gane ka da shi ba. Abin da ake yanke hukunci bisa ga rashi a ce ba a gane ka da abu ba wannan dole sai an yi bincike saboda a gane ta ina ya fito, amma kana da abu ga hannunka an riga an rike ka da shi, wallahi dole an yanke maka hukunci. Sannan abu guda ne muke fata ga an gama gabata da gare mu, saboda da mu da Najeriya mun san kuma uwa guda uba guda
irin masu garkuwa da mutum
madalla
kamar koda wata matsala ta samu aruga a ga samu
kamata tunda akwai lokacin da an kace suna kusa da su mai intanta mai kusa da su amma ba su da ba samu umarnin da za su kama musu ba irin halbe-halben da aka yi. To ya kamata a ce an samu mummuna wattan makama yadda an ka samu mai laifi kusa gare mu, to a taimaka musu ma a yi musu don Allah. Ɗan mummuna zuwa ƙasar su mu ci abinci, suna shigowa ƙasar mu su nemi abinci. Kaga an zama guda.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da alƙalan kotunan ke faɗi dangane da wannan batu a dakacin mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Madalla masare Abu Mamman Hamidin shine shugaban babbar kotun birnin Kwanni kuma yayi martani dangane da wancan zargi.
Ita harkar shari'a abu ce wanda take tana da wayar harkar shari'a, saboda abu ne wanda ya zamanto shi adalci ga ɗan adam gwargwadon hali ne yake yi sai dai Allah, amma abu ne wanda yake yana da waya. Mu wajen mu jujjuyoyi muna bakin kokarinmu, amma kun san shi ɗan adam kamar da ake cewa tara ne, duk yadda an kai ba a rasawa yin waɗansu kuskure. Zancen mutane da ke zauwa a sake su, abin da ke son mutane su gane ita shari'a harkar bincike ce. Idan an zargi mutum yana da haƙi, kun ga akwai 'yan harhula, akwai 'yan masu ceton 'yancin mutane, 'yan droit de l'homme. Duka yanzu harkar droit de l'homme ya mamaye duniya gaba daya, babu ƙasar da za ta ci yanzu za ta tashi ta ci zarafin 'yancin ɗan adam, babu shi yanzu. To saboda haka in aka yi nazari aka ga zargin da ake ma mutum ba haka nan bane, babu wata hujja, to kenan ba ya kan mutum gidan kwasu kamar haka dai dan na ana son a kan mutum a kai shi gidan kwasu. Amma in akwai hujja, ai lokacin da waɗannan da ake sakin waɗansu in sun zo cikin kwanaki mahiya kama abu ne wanda yana yawa faruwa ma wajen procurer ma sai an zo shari'a ba, ko ko in wajen juji mai bincike ne aka zo ya zo ya gake ya yi binciken shi daga baya ya gake babu wani laifi wanda za a kama mutum, to ai dole zai sakin shi. Ko ko in shari'a ce aka zo an saurari komawa zauren shari'a aka ga babu wani laifi wanda za a kama mutum, ai dole za a sakin shi. Wannan to abu ne wanda yake baka iya kama mutum kai zargin shi haka ga banza ka tura shi gidan kwaso. To shi nake son mutane su gane abu ne wanda mutane suna ganin shi daga nesa ba su san abin da ya kumsa ba. To abin da muke so mu duk wanda bai gane ba, justice kinan wa ma'aikata ce aka ce justice shari'a da sunan al'umma ne mu muke yin ta, ko takardar shari'a ka doka ka ga rubuta sama honor the paper Nigeria, kinan juji da sunan al'umma Niger ce yake shari'a, wanda duk bai gane wani abu bisa ga hanyar tahiyar shari'a yazo a gaya mishi babu wani tsoro. Juji ba zaki bane, in ka zo ka ce a fahimta sheka sai a gaya maka yadda abin yake. To shi nake son mutane su gane ba yadda suke tamaha bane, wallahi ba haka nan bane. Kuma duk wanda bai reda ba ai yazo nan ga wanga zauren shari'a, ai an bude ta ga kowa, mutane su zo su gaya yadda ake shari'a. Kun ga juji yadda yake tambayoyi, kun ga yadda shari'a take ta juji doka ce yake bi, ka'idodi ne yake bi, shi ma kanshi in bai bi doka ba da ka'idodi shi ma kanshi yana cikin matsala.
Abu Mamman Hamidin kenan shugaban babbar kotun birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masarare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci,
A gaida Mahmud Ibrahim Kori, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen Afirka da ya gudana a birnin Malabo ya ba da sanarwar buɗe sabuwar gidauniya domin tallafawa 'yan gudun hijirar da suka tsere wa tashe-tashen hankula da kuma waɗanda ke cikin halin ƙarancin abinci, waɗanda aka kista cewa a bana mutane miliyan 113 ne ke cikin halin buƙatar agajin gaugawa a ƙasashe 15 na wannan nahiya. Jaridar ta ce tuni aka fara ba da gudunmuwa, kuma Niger na daga cikin na farko-farko a wannan yunkuri, inda ƙasar ta ba da miliyan guda na dalar Amurka, yayin da Senegal ta ba da miliyan 3 na dala, sai Gabon mai dala 200,000, Cote d'Ivoire miliyan 2, sai Equatorial Guinea da ta ba da miliyan 30 na dalar Amurka. Abinda ke nunin cewa shugabannin Afirka sun fara farga akan mahimmancin taimakawa juna a maimakon jiran gawan shanu daga ƙasashen waje. Jaridar Le Sahel na cewa ministan tsaron jamhuriyar Niger ya bayyana a zauren majalisar dokoki a ƙarshen mako, bayan da wani ɗan majalisa ya buƙaci ya hallara domin yayi wa jama'a bayani a game da matsalolin tsaron da suka ƙi cinyewa a ƙasar, inda a ƙasa da shekaru 10 mutane 1,200 suka rasu, cikin su farar hula 700 da jami'an tsaro 500 sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda, ba idan wasu tarin matsalolin da al'amarin ya haddasa. Da yake amsa tambayoyin wakilan al'ummar ta Niger, ministan tsaro Alkasum Indatu ya bayyana cewa hukumomi na ci gaba da ɗaukan matakai domin murƙushe tashe-tashen hankulan da ake fama da su. Misali, a cewarsa, yawan jami'an tsaron Niger daga 9,000 a shekarun baya ya haura 30,000 a yau. Sannan ba idan horon musamman da ake baiwa askarawan ƙasar, hukumomi sun samar da ƙarin jiragen yaƙi da wasu nagartattun kayan yaƙi irin na zamani. Jaridar Air Info ta ce fadar mai martaba sarkin agada Sultan Umaru Ibrahim ta rufe wani masallaci bayan da fada ya barke a tsakanin wasu mutanen da ke rikici akan maganar cancantar kula da wannan masallaci. Jaridar ta ce lura da yadda al'amarin ya haifar da tashin hankali a tsakanin waɗannan mutane mazauna unguwa guda, waɗanda har suka buɗi ba hamata iska, yasa wata ƙungiyar ci gaban al'umma ta gabatar da wannan batu a gaban mahukunta. Mafari kenan fadar sarkin Abzin ta ɗauki matakin rufe masallacin har zuwa lokacin da ƙura za ta lafa kafin a shiga neman hanyoyin sulhun a waɗannan ɓangarori. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To baballe a taƙaice, an gwamza ka zaben faɗa a kan titunan birnin Severodonetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda dakarun Kiev ke ƙoƙarin mayar da martani ga munanan hare-haren Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana lamarin a matsayin mai wuyar gaske. A cikin wani jawabi da aka yi da shi ta gidan talbijin, ya bayyana kwace Severodonetsk a matsayin wani muhimmin aiki ga masu mamayar. Ya kuma ce Ukraine na yin duk wanda za ta iya domin kare birnin daga mamayar Rasha. A hali da ake ce kuma shugabannin tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Litinin don kakabawa Rasha takunkumai na wani bangare akan man fetur a wani taron da suka mayar da hankali akan taimakawa Ukraine da wani shirin takunkumi da kasar Hungary take jinkirtawa. Takunkumin da aka yi watsi da shi ya shafi man kasar Rasha ne kawai, wanda ake shigowa da shi ta teku, wanda ke ba da damar keɓance shigowa da mai na bututu na ɗan lokaci. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yarjejeniyar ta shafi sama da kashi 2-3 na man da ake shigowa da su daga Rasha. A ƙarshe, a jiya Litinin, hukumar kula da lafiya ta duniya ta WHO ta amince da kafa wani sabon kwamiti da zai taimaka wajen hanzarta mayar da martani ga matsalolin gaggawa na lafiya kamar COVID-19. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta sha suka game da yadda ta tafiyar da batun annobar COVID-19 da kuma jinkirta mayar da martani ga annoban tun daga farko wurin ganowa, lamarin da ake ganin ya taimaka wa yaduwar cutar. wasu kwararrun cututtuka sun ce dole ne gwamnatoci da WHO su guji maimaita irin wannan kuskuren wanda aka yi tun da farko da ma wasu cututtuka ciki har da ƙyan dambiri.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.